وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير منوتة رمضان شكرا تبوت إلى دريف ندع بإن شلا هجرا مزون الله صلى الله عليه وسلم لقاري مصدوى مدينة ونجد شكرا تبوت لأشرين دبير ميلادية أيوة إن شاء الله زامن مجلس نبقي ومن أتكين سورة الأنفال دي منصيا a ƙarshen ayata 38 yau kuma zamu tashi a farkon ayata 39 inda ubangiji ta'ala yake cewa wa qatiluhum hatta la takuna fitna
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير
وبنجي تعالى وقاتلوهم ياكي كافرين حتى لا تكون فتنة har ya zama babu wata shirka a bayan ƙasa ita ce fitina wa yakunu dinu kulluhu lillah addini gaba ɗayan sa ya zama na Allah ne subhanahu wa ta'ala ya zama babu wani abun da ake bautawa in ba Allah ba a bayan ƙasa fa inin tahau idan suka hanu suka fure gabarin kafirci da yakan musulmi fa inna Allah bima ya'maluna basir Allah ta'ala ya san abun da suke aikatawa zai yi musu sakayya a bisa musuluncin da suka karba da kuma dakatar da yakan musulmi wannan ayan ubangiji ta'ala yana umurtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmi gaba daya cewa kar su dakata da yakin kafirai ko da yakan kafirai su ci gaba da yakan su domin yaki yana daukaka addinin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rasul amri al-islam وعموده الصلاة وذروة صنامه الجهاد في سبيل الله ودودون الأمر الديني شيني مسلنتي جنشكين ذا شيني صلى أبن دي توكري الديني دولي في أنا صلى سنن قولون توزن سكما شيني جهاد في سبيل الله منا شيك دوك كاشي شيني سا أجل أبارين سا أدنك همبوشي لدنينا ونن دي ونن يقوما من ذو الله صلى الله عليه وسلم يريد مسلنتي sahabbai suka ci gaba har addinin Allah ya daukaka har ya kawo izuwa gare mu anan to shine ubangiji ta'ala yake wa qatiluhum ku ci gaba da yakan kafirai kar ku tsaya hatta la takuna fitnatun har sai zo babu wata fitina bayan ka fitina ita ce shirka a zama ya zama akwai wasu addinai banda addinin musulunci saboda musulunci shine kawai addini inna dina inda Allah al-islam addini a wajen Allah shine musulunci duk wanda zai rungumi wani abu ba musulunci ba yace yana bauta Allah da shi Allah bai zai karba ba kuma duk wanda yake wani addini ba addinin musulunci ba to ya sani cewa wannan addini bai zai hana shi shiga wutar jahannama ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi la yasma'u bi ahad min hadhihi al-umma yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma yamutu wa la yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabina yace babu wanda zai ji labari na ko wane ne shi daga cikin wannan al'umma ko ba yahudi ko ba nasare ko ma waye ko yana da wani addini daban sannan ya mutu bai imani da ni ba face ya zama dan muta wutar jahannama zai tafi don abin da zai hana ka shiga abin nan wutar jahannama shine kawai imani shine musulmi shine musulunci musulmi kawai shine mai shiga aljanna manzala ta ce la da kullu jannata illa nafsun muslima ba mai shiga aljanna sai rai musulmi to don kai wayi gari ka ganka mumini sai ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala kafirci fitina ne shirka fitina ne munafurci fitina ne duk wani sabon Allah fitina ne a bayan ƙasa kuma barna ne a bayan ƙasa to me yake kauda wannan fitinan shine jihadi fi sabilillah ko dai jihadi da takobi a je a gobza yaki musulmi su ci galba akan kafirai kafirai zama suna ƙasa musulunci shine a sama ko kuma a yaƙi tunaninsu a yaɗa addinin a tsaya tsayin da kafe musulmi sun riko da addininsu sai sun tabbaka addininsu su tallata shi a kowace ina wanda ba musulmi ba su dinga shiga musulunci sai ta shiga musulunci shi ma wannan wani nau'i ne na jihadi saboda haka har ya zama na duniyar nan babu wani addini in ba addinin musulunci wannan shine dalilin da yasa ubangiji ta'ala ya shar'anta yaki وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يبقى على ظهر الأرض مشرك هل يزوى باب ومشرك أبايا قصى تبقى بعدها هو زمى مسلمي وأن الشيء كنونا مكا كنا ياكي هر دنيا تتاشي أخويش أخوي جهادي هر دنيا تتاشي كما عند إمام الزايك جوا الحج والجهاد ما بيان إلى قيام الساعة ما كل إمام بر أو فاجر أي كن هجي da jihadi suna nan har duniya ta tashi tare da kowane shugaba ko da mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki abin da yasa aka ce tare da shugaba saboda jihadi bai yi wasai da shugaba to ko shugaban mutumin banza ne inda zai jagoranta a je a yaki na musulunci to babu wani matsala quwwatuhu lakum wa fujuruhu alayhi karfinsa zai amfane ku fajirkinsa kuma yana san haka shi ma aikin haji sai da jagoranci ko da ba mutumin kirki ba idan ya jagoranci al'umma a je aikin haji za a je ma'ana dai jihadi yana nan ba kamar yadda wasu suke da'awan cewa a ai yanzu ba wani jihadi zamani ya canja da sauransu a sai dai ba mu yadda da jabun jihadi ba ne ba mu yadda da a je a yi ta kashe musulmi da sunan jihadi ba shi jihadi kafirai ake yaƙa kafiran ma wanda ba a ƙulla amana yarjejeniyar zaman lafiya da su ba idan an ƙulla amana za a zauna lafiya to in ka kashe su ba jihadi kai ba saboda manzo sun yace man qatala mu'ahadan lam yarih raihat aljanna wanda ya kashe kafirin amana ba zai ji kancin aljanna ba to ina ga wanda ya kashe wato ainihin musulmi wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa ku yaki mushrikai gaba dayan ku kamar yadda su ma suke taron dangi suna yakan ku gaba daya to da haka shirka a bayan kasa cewa Allah uku ne a bayan kasa da kafirci da kangarewa ubangiji ta'ala fitina ce a cikin musulmi jarrabawa ne wanda haka din yana fizgan wasu su bar addinin su gaba daya ko kuma addinin su yi rauni to da suna rayuwa a cikin waɗanda ba musulmi ba sai zama ba sa kyaman shirka da kafirci sai kaga wata ran musulmi ya daura cross saboda yana rayuwa a cikin waɗanda ba musulmi ba ko kaje yana cewa Jesus in yazo faduwa kaga daga nan an samu matsala to da haka wannan fitina ce jarrabawa ce a ce a samu wasu ko wani addini ba na musulunci ba a cikin musulmi to dole sai an zage dantse an tsaya tsayin daka kafin a iya yakan wannan tunani ubangiji subhanahu wataala yace wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ku yaki kafirai har sai ya zama na babu wani addini a bayan kasa sai addinin musulunci hatta la takuna fitnatun har ya zama babu shirka a bayan kasa wa yakunu dinu kulluhu lillah addini gaba ɗayan sai zama na Allah ne subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kokarin sa an yi yaƙo kadewa a zamanin sa yaƙin Badar shine yaƙi na farko wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya je da kansa kuma shine yaƙi wanda yake babba a cikin yaƙo kada aka yi addinin musulunci an yi yaƙin Uhud bayan sa an yi yaƙin Ahzab bayan sa an zo an yi sulhul Hudaybiyya an zo an yi abin nan yaƙin Khaybar an yi fatahu Makka an yi yaƙin Muta da sauran yaƙoƙa wanda suka ɗaukaka addinin musulunci irin su ga zuwa Muraisai da sauransu manzo kuma bayan ya bar duniya kuma an ci gaba da yaƙin ba tsayawa sai dina Umar lokacin da ya zama khalifa ya kori Yahudu da Nasara daga tsibirin Larabawa aka kora su zuwa ga garuruwan Sham sai da ya zama duk garuruwan da suke kewaye da Makka da Madina ba wani mushriki ko guda ɗaya dai ya kore su kuma da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzala ta suwa tun bai rusu ba yace la ukhrijanna al-yahuda wan-nasara min jazirati al-arab wa la atruku illa muslima yace zan fitar da yahudu da nasara daga tsibirin larabawa ba wanda zan bari sai musulmi ya zama babu mai rayuwa a kasashen musulmi sai dai musulmi kawai bai samu yayi ba har ya bar duniya amma sai bar wasiyya yace akhrij al-yahuda wan-nasara min jazirati al-arab ko akhrijul mushrikina aw ta wani hadisin akhrijul mushrikina min jaziratil arab wa la yabqa fiha illa muslimun ku fitar da yahudu da nasara daga tsibirin larabawa ku fitar da mushrikai daga tsibirin larabawa zama babu kowa sai musulmi babu kowa sai musulmi sai na Abubakar bai yi ba lokacin musulunci bai karfin da za a angiza su zuwa ga kasashen Sham ba. Amma lokacin Sayyidina Umar musulunci yayi karfi bayan shekara biyu da mulki da shiga a khalifancinsa, ya kori Banu Qurayza, ya kori dukkan Yahudawa da suke kewaye wato ainihin da garuruwan Makka da Madina, yace su tattara kansu su koma biladu Sham, wato garuruwan Sham can wajen wato ainihin Falastin, wajejen ainihin Urdun da sauransu, domin akwai Rumawa a wannan lokacin a can garuruwan wato Tabuka da Urdun. To da haka ya kore su, kuma yace kada kowa ya dauki wani abu sai iya abin da raƙumi zai iya dauka. Haka suka fita suka bar wannan garuruwa din, sai zama 100 musulmi 100 bisa 100 yake rayuwa a wajen. Suka koma garuruwan Sham, daga baya can din ma Sayyidina Umar ya bi su, yaje ya yake su. Aka yakin Qadisiyya, aka yakin Yarmouk, wanda wannan yakin ya fatattaki kafurai da yawa, ko musulunci ya daukaka da sababin wato ainihin wannan yaki, har ainihin musulunci ya shiga garuruwan Syria, Lebanon da Palestine da Urdun, wato kasar Jordan, ya zama da duk musulmi ne yake iko da wannan garuruwa. A ƙarshe Turawan da suke rayuwa a wannan wurin, sanda suka kaura suka koma Italy, wannan garuruwan sun fi karfin su, duk da gine-gine da suka yi manya, suka bar wannan gine-ginen suka koma wato ainihin can yammacin duniya, inda Turawan yamma suke, suka bar waɗannan garuruwa, ya zama musulunci shi yake iko da su. Aka bude garin Iraki, musulunci ya shiga Yemen, musulunci ya shiga. To haka ne aka yada wato ainihin addinin Allah. Ubangiji subhanahu wataala yace ai ta jihadi har addini gaba ɗayansa ya zama na Ubangiji ne subhanahu wataala, shine addinin musulunci, addinin Allah wanda zai wanzu a bayan ƙasa ba tare da wato ainihin shirka ba. Hadisi ya tabbata a cikin Sahih Bukhari da Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah wa idza qaluha hasamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum 'ala Allah. An umurce ni in yaƙi mutane, inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, in yaƙi kafirai har sai sun ce la ilaha illa Allah. In sun faɗi la ilaha illa Allah, sun kubutar da jinanensu da dukiyoyinsu, ba za a taba ba sai dai a haƙƙin musulunci. Sai dai wani ne ya ta'addanci ya kashe wani, za a kashe shi. Ko wani ko wani ya je barnata dukiyar wani, za a ɗauka a nasa a biya, ko kuma ta hanyar zakka ko makamancin wannan. Kuma idan mutum ya musulunta a zahiri, to akan jale shi wato sanin al'amuransa an bar wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To kaga wannan hadisin yayi kama da waccar aya, a yaƙi mutane kafirai har sai sun ce la ilaha illallah. Sannan jihadi ana yin sa don ɗaukaka addinin Allah ne, ana yin jihadi fi sabilillahi ne. Wani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya Rasulullah, yanzu mutumin da yake fita jihadi don ya nuna jaruntaka, ya nuna cewa shi gwarzo ne bai da tsoro, da mutumin da yake fita jihadi saboda kishin kabilansa ba kishin addini ba, da wanda yake fita jihadi saboda riya don a ce ai bawan Allah ne mutumin kirki, wanne ne fi sabilillahi a ciki? Manzo Allah kuma yace, ko dai babu fi sabilillah, man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah. Duk wanda ya fita yaki don kalmar Allah ta daukaka, to wannan fi ne fi sabilillah. Amma wanda ya fita don ya je kwaki dukiyoyin jama'a, ko ya bugi kafirai ya more kawai, wannan dan ta more ne, ba jihadi fi sabilillah ya fita ba. Balle kana wanda zai je yaki musulmi, ya je kakkashe musulmi, ya kwashe musu dukiya, to wannan ba a ce masa mai jihadi fi sabilillah. To da haka malamai su suka san wanne ne jihadi fi sabilillah, su suka san sharuɗan wato ainihin jihadi. In jihadi na gaskiya ne, masu ilimi masu tsoron Allah su ne za su dinga jagorantar jihadi. Amma jihadi yana nan har duniya ta tashi, bayan da ba kamar yadda suke cewa ai a'a yanzu zamani ya canja sai dai a zauna lafiya, a'a in ba ta kama ba ne ba za a yi ba. Amma in ta kama babu abun da zai hana a yi, domin a ɗaukaka addinin Allah, wanda za su samu shahada, kuma su samu shahada su samu gata a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Sai Allah ta'ala ce, fa inin tahau, idan suka hannu suka daina yaƙan musulmi, kuma suka daina kafirci, suka yi addinin saboda Allah, to fa inna Allah bima ya'maluna basir, Allah yana ganin abin da suke aikatawa, zai saka musu, zai ga zuciyansu, in don Allah suke yi zai musu kyakkyawan sakamako, kuma zai karɓi tubansu. Sannan ku kuma musulmi kada ku ce za ku yaƙe su, duk wanda ya faɗi la ilaha illallah baka da wata hujja da zaka yaƙe shi ka ce baka yadda da imanin sa, wannan jahilci ne, wannan zafin kai ne kawai wanda waɗanda ba su san addini ba suke yi. Manzala ta sun ya bada labarin su yace halakal mutanaffi'un, yan zafin addini sun halaka masu wuce gona da iri, waɗanda suke ganin su kaɗai ne kawai suka iya addini, duk wani musulmi ba addini yake ba, kuma ya halatta a kashe shi a zub da jininsa. Wannan ba su fahimci addini ba. Saboda haka idan mutum ya riga ya ce la ilaha illallah, baka da wata hujja kuma da zaka kashe shi. Saboda umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Zan yaƙi kafirai sai sun ce la ilaha illallah. In sun faɗi la ilaha illallah ba zan taɓa jini a jikinsu ba, ba zan taɓa dukiyansu ba, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa lokacin da Usama bin Zaid ya je yana wato ainihin yaƙi da wani kafiri, sai kafirin yana neman ya kashe shi, ga takobi nan ya zare, suna kokuwa in ya samu dama zai kashe Usama, amma Usama sai ya damu dama ya kwantar da shi zai kashe shi, sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Shikenan sai kalmar shahada, me ma'anansa? Ya musulunta kenan. Amma Usama sai ya fahimci ya faɗi haka ne don kar ya kashe shi, kawai sai ya kashe shi. Shikenan ya daba masa takobi, aka dawo gida manzo Allah aka gaya manzo Allah ta sama ga abin da Usama yi. Manzo Allah ya dinga yi wa Usama faɗa, ya ce a taqatulahu ba'da an qala la ilaha illallah, yanzu ka kashe shi bayan ya faɗi la ilaha illallah, ya za ka yi da la ilaha illallah saranin alkiyama? Manzo Allah ya dinga maimaitawa. Usama yana cewa inna ma qala hatta ta'awuzan, ya faɗa ne fa don kare kansa ba don Allah ya faɗi la ilallah. A wata riwaya qala ha khawfan min as-silah, ya faɗa ne saboda tsoron makami. Manzo Allah sun ce masa halla shaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha am la, zaka tsaga zuciyarsa mana ka gano cewa don Allah ya faɗi la ilaha illallah ko ba don Allah, zaka iya ko ka tsaga zuciyarsa ba zaka gane ba. To shi yasa Ubangiji ta'ala ya ce fa inin tahau fa inna Allah bima ya'maluna basir, in suka hanu daga kafirci daga yakan musulmi shikenan Allah shine ya san me suke aikatawa a cikin zukatansu da kuma zahiri, kai dai ba ruwanka. Duk wanda ya faɗi la ilaha illallah musulmi ne, baka isa ka fidda shi daga musulunci ba, baka isa ka halatta jininsa ba, baka isa ka yaƙe shi ba, wannan ba naka ba ne, sanin zuciya. Ina wajen Ubangiji ta'ala shi ya sake wa hisabuhum ala Allah, wato hisabi musu hisabi yana wajen Ubangiji ta'ala. Umirna an nahkuma bizahiri wa nuqaddu sara'a ila Allah, an umurce mu yi hukunci da zahiri ne, amma sanin sirri sai Ubangiji ta'ala. In ka je ka tobi wani musulmi ka ce ai kila imaninsa ba mai kyau ba ne, to kai ma wani zai ce kila imaninka ba mai kyau ba ne, duk abin da kake faɗariya ne ba don Allah ba. Ba wanda zai hukunta abin da ke cikin zuciyar wani sai Ubangiji ta'ala. Yasa Allah ta'ala abin da yake cewa idan mutum ya ce la ilaha illallah ce musulmi ne, to karka yaƙe shi. A cikin suratul tauba Allah ta'ala ce fa in tabu wa qamu salata wa atawu zakata fa khallu sabilahum, in suka tuba kafiran nan suka tsaida sallah suka bada zaka, to ku kauce ku ba su hanya, ba maganan ku yaƙe su. A wata ayan a wata sura yace fa ikhwanukum fid din, a suratul azab yace in suka tsaye in suka tuba suka tsaye da sallah sun zama ƴan uwan ku a addini, to sai kuma zaka yaƙe su bayan sun zama wato ainihin ƴan uwa ƴan uwa. Fa inin tahaw fa la udwana illa ala zalimin, duk wanda ya hanu ga barin shirka to ba dama kuma ka zo kai masa ta'addanci kace zaka kashe shi, a baka da wannan hali. To yanzu waɗanda suke cewa su masu jihadi ne, ga suna kulla daban-daban, an yi boko haram a baya, an zo an sake wasu ma sun kullo daga kasashen makwabta, suna cewa jihadi suke, amma fa musulmi suke kashewa. A zo a samu garin musulmi a tashe su da yayi, a tashe su a kakkashe su kuma a ce jihadi ne, to manzo sai ya taba yakan musulmi ne, sai taba yakan musulmai. Kai kafirai ma in an kulla amana da su babu yaki haramun ne ka yake su, ana zaman lafiya da su. Ballantana kuma musulmi ka zo ka same shi bai ji bai gani ba, da mata da yara da waye kowa ka kama kashewa, kuma ka ce jihadi ne, wanda ko jihadi za a je na yakan kafirai, ba a kashe mata ba a kashe yara kanana, amma kai kowa da kowa kake kashewa kana cewa jihadi kake, ba maganar jihadi. Kuma dukkanin su wanda ka ce ya shi bai san ma addini ba kwata-kwata, in ka ce gaya maka shurdan jihadi bai zai iya gaya maka ba, in ka ce gaya maka tarihin yanda manzo Allah ya yi jihadinsa da sahabbansa bai zai iya gaya maka ba. Kuma kada mutum ya ɗauka cewa wai in bai yaƙi kafirai ba shi in ya mutu ba zai shiga aljanna ba yanda suke faɗa, ko kaɗan ba haka ba ne? A tarihin Imam Malik yaƙi nawa ya yi, tarihin Imam Shafi'i, saboda haka akwai bayin Allah na gari da suka rasu ba su yi jihadin ba, saboda a zamaninsu babu ingantaccen jihadi, babu jihadin da ya kama su bi. Saboda haka ko ka mutu ba ka yi jihadi ba, a zuciyarka ka kudurta cewa in akwai jihadi ingantacce za ka je. Ai manzo Allah ta sama yake dukkan wanda yake ya kulla a zuciyarsa yana da niyyar mu yana son yayi mutuwar shahada ko akan gadonsa ya rasu Ubangiji ta'ala zai rubuta shi shahidi ko akan gadonsa ya rasu to amma wanda bai damu ba shi ba yana ganin jihadi wani tsohon abu ne to in ya mutu ya mutu a jahiliya yana ganin jihadi tsohon yayi ne manzo kuma yace man lam yaghzu wa lam yuhaddi nafsuhu bil ghazwi mata bi tata jahiliya duk wanda ya mutu bai yaki ba bai jihadi fi sabilillah ba bai zartar da ransa cewa zai yi jihadi ba idan ta kama jihadin ya zo yanda musulunci ya tsara shi bai ji a ransa wai zai yi ba to in ya mutu ya mutu a jahiliya kaga wannan shine imani ka sa a ranka cewa lalle zaka yi amma fa zama ingantaccen jihadi kuma in ingantaccen ne zaka ga malamai ne wanda suka san addini bayan Allah su suke jagorantar abu ba wai wani kawai wanda wani kawai dama dan fashi da makami ne yana fashi da makami yana sace dukiyar jama'a shikenan sai ya samu dama yanzu ga wani jihadi ya zo ya je ya balle shagunan mutane yana diban dukiya ba kaga wannan ba zai taba zama jihadi ba shi yasa hata yankin nafi zuma suna cewa sana'a suke yi wai mutum akan sana'ar sa haka zaka ji suna fada suna kwace dukiyoyin jama'a kuma suna ganin daidai suke yi suna kashe al'umma suna ganin daidai suke yi saboda an bude musu kofa to wannan kofar musulunci bai bude ta ba to da haka dole ne mu kiyaye dinanin musulmi kar ka zudda jinin musulmi in ka zudda jinin musulmi Allah sai ya tambaye ka ranar kiyama manzo ya tsaya ce la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd kada ku dawo kafurai bayana shashin ku na dukan wuyan shashi to da haka kashe musulmi kafirci manzo ya tsaya ce sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr zagin musulmi fasikanci ne don musulmi bawan Allah ne tunda yayi imani da Allah ta'ala sannan kashe shi kuma koya kansa shi kuma kafirci ne saboda haka kafirai su suke kashe juna da zahabu dunya ahwanu inda Allah min qatl rajul muslim duniyan nan ta tafi ta tarwatse ta fi sauki wajen Allah akan kashirin musulmi guda daya inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai gara ka je ka rusa dakin Kaaba akan ka kashe musulmi yanzu ka kwatanta yawan mutum ya je ya dauki makami ya ce zai rusa dakin Kaaba ya za a kalle shi kaga zai ta da yakin duniya na uku kenan amma sai je kashe musulmi ba komai ba ba ji komai ba ko manzo sai ya ce ka je ka rusa dakin Kaaba blok blok ka daga wannan blok ka aje ka aje ka tarwasa ya fi sauki akan ka kashe ran musulmi Abdullahi ibn Abbas yana kiwo dakin Kaaba ina cewa wallahi dakin Kaaba na san kina da alhurma kina da daraja amma wallahi ran mu'mini ya fi ki daraja kuma haka ran mu'mini ya fi dakin Kaaba daraja amma yanzu ran mu'mini bai zama komai ba ana iya kashe mu'mini a zauna lafiya ana iya kashe musulmi kaman kiyashi ko musulmin da kansu suke kashe kansu yo inda kafirai ne suke kashe su ko shakka babu wannan ba za ka yi mamaki ba amma musulmin da kansu suke kashe ƴan uwansu kafirai suna ba su makamai suna kashe ƴan uwansu wannan sai ce man hamala alaina silaha falaysa minna wanda ya dauki takobi ya tinkare mu mu musulmi ba tare da mu ya za ka kashe musulmi kuma a ce kana tare da musulmi la yazalu rajulu fi fushatin min dinihi ma la yusidda man harama mutum bai zai gushe ba yana da yalwa a addininsa matakan bai zudda jinin da Allah ya haramta mai in ka zudda jinin da Allah ya haramta to ka shiga matsala a cikin wato ainihin addininka wannan shine halin da ake ciki wanda suka dauki wannan ibada ne alhalin ta'addanci ne kuma sace dukiyoyin jama'a ne idan mutum ya je lahira Ubangiji ta'ala zai tsiye shi cewa ba shine irin jihadin da Allah ta'ala ya shar'anta ba amma jihadi yana nan kada wani ya ce a ayyan su babu jihadi wallahi tallahi yana nan a duniya ta tashi kuma addinin Allah yana daukaka da jihadi idan ya cika shuruɗinsa kuma za a fita bayan Allah na gari za ka ga dasu fita su je su yaki amma idan bai tsaru yadda musulunci ya tsara shi ba to babu dama ka fita ko kana kasar da musulmi su suka fi yawa in ka ce ka motsa ka yi jihadi ma za a kurmushe ka to sai a koma irin rayuwar makka manzo sama shekara 13 ana dukan su ana walakanta su amma ba su yi jihadi ba san da suka dawo madina suka yi karfi ubangiji ta'ala ba su izini yace su yi jihadi uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir Allah ta'ala ba su dama ya ba su izini su je su yi jihadi wannan shine tsarin wato yaqi fi sabilillahi wanda musulunci wato ainihin ya tsara shi sai Allah ta'ala ya ce
wa in tawallaw fa'lamu anna allaha mawlaakum ni'mal mawla wa ni'man nasir
ubangije ta ce wa in tawallaw idan suka juya baya kafirin suka ki su yi imani suka ki su daina yaƙanku to falamu ku sani annallaha maulakum Allah shine mai dindin al'amuranku ku rike addininku ku dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai taimake ku ya tsora ku akan kafirai kuma ni'mal maula ma dalla da mai dindin al'amari shine ubangiji ta'ala wa ni'man nasir ma dalla da mai taimako mai taimakon mu'mini shine ubangiji subhanahu wa ta'ala anan Allah ta'ala yana cewa idan kafirai ma ba su yi imani ba ba su zo sun zama ƴan uwanku musulmi ba to kar ku daga hankalinku ku rike addininku idan dai kun rike addininku to Allah ta'ala zai taimake ku kuma za su yi nasara a kanku amma idan kuka ki ku rike addininku kuka nuna kawai kafiran nan duk ɗaya ne kuna nuna soyayyanku zuwa gare su kuna lallabinsu alhalin maƙiya Allah ne to ubangiji ta'ala zai ba su nasara a kanku saboda Allah ta'ala ya kafa shari'a ta in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum in kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku kuma zai tabbatar da dugadugunku akan musulunci zai tabbatar da dugadugunku a wajen yaki saboda haka kar ku riki maƙiya Allah a matsayin masoya ya allazina amanu la tattakizu aduwi wa aduwakum awliya ya ku wanda kuka yi imani kar ku riki maƙiyana da maƙiyanku a matsayin abokanan soyayya idan kun ce za ku rike su a matsayin abokanan soyayya to Allah ta'ala zai tsora su akan ku domin maƙiya Allah ne saboda haka maƙiyin Allah kuma bai zai zama wato abokinka ko wanda kake soyayya da shi ba bai zai taɓa yiwuwa ba matuƙar kana son Allah yana gaba da Allah kai kuma kana son sa yana gaba da manzon Allah kai kuma kana nuna naka ne to ka bincike imaninka yau idan ka ce kai abokin wani ne sai ga wani yana son ya kashe wani amma kai kana son wannan wani to ƙarya kake kai ba abokin sa bane saboda sadiqi man yuqasimuni humumi wa yarmi bil adawati man ramani wa yahzuni idha ma ghibtu anhu wa arjuhu li na'ibati zamani abokina masoyina shine wanda in na shiga damuwa shi ma yake shiga damuwa idan wani yana gaba da ni yana son ya ga bayana to shi ma zai gaba da wancan idan na shiga wani tashin hankali da damuwa to wurinsa nake komawa domin me ya taimaka min saboda haka duk abokantakan da babu irin wayannan abubuwa to wannan ba aboki bane to ya ballanta na maƙiyin Allah kai kuma ka dauke shi a matsayin masoyinka ne to anya kana son Allah subhanahu wataala in dai kana son Allah ba za ka so maƙiyinsa ba to Allah ta'ala ya ce idan suka juya baya suka ce su maƙiyanku ne to ku rabu da su ku dogara ga Allah ta'ala ubangiji subhanahu wataala zai ji inti al'amuranku kuma zai taimake ku a kansu su ci gaba da kafircinsu da yaƙanku Allah ta'ala kuma zai taimake ku kuma zai ci nasara a kanku ma dalla da wato ainihin mai taimako da aka zo aka gama yaƙin Uhudu a shekara ta uku bayan hijira wanda kafirai sun ji wa musulmi ciwo ba don komai ba saboda su musulman wasu daga cikinsu sun ƙi su bi tsarin da manzala ta sun a ɗora su a kansu sune wanda suke kan jabalin Rumah wayanda suke ɗan ƙaramin dutse da yake gaban dutsen Uhud mutum 50 kar ku gusa a wurin ko mun yi nasara ko an ci nasara a kanmu amma da suka ga musulmi sun ci nasara sai suka bar wannan wurin suka je ɗiban ganima shikenan kafirai sai suka zagaya ta bayan su Khalid bin Walid lokacin bai musulunta ba yana jagorantar dawakai 200 masu dawakai 200 suka zagaya suka afka wa musulmi ta baya suka ji wa musulmi ciwo sanda aka kashe mutum 70 musulmi mutum 70 suka yi shahada to kaga an ji rauni to bayan an gama wannan yakin an zo ana zaune ana juyayi ana zaman makoki kenan ko ana cikin bacin rai cewa an kashe musulmi mutum 70 yakin bai yi daɗi ba har an kashe Hamza babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ana ta kuka sayyidina Hamza jarumi ne gurzo ne a lokacin da ya musulunta musulmi sun san surara sun samu ƙarfi saboda me saboda kafirai ma suna tsoronsa ya taɓa marin Abu Jahal saboda ya mari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine ya zama sabbin musuluntansa Abu Jahal ya mari manzon Allah ta sama sai aka cewa Hamza to ga can dan uwanka Abu Jahal ya mari shi yana zuwa a gaban mutane a ɗakin kabo ya wanke Abu Jahal da mari shine shugabansu kuma gaba ɗaya ya wanke shi da mari sai Abu Jahal ya ce kana kan addininsa ne ya ce eh ina kan addininsa ne sabbin da ya sa musulunta kenan mutanen Abuja suka tashi, mutanen Hamza suka tashi, Abu yana neman ya zama yaki. Abu ya ce, ku tare shi, na mari dandan uwansa ne, ku tare shi. Shikenan daga nan musulunci ya samu izza. Kuma jarumi ne, zaki ne, a wannan yakin ya yi ta kalmashi kafure yana kashe su, yana kashe su, ana gani ya zama kamar zaki, shi yasa ake ce masa Asadullah, kuma shi ne Sayyidus Shuhada, shugaban shahidai, kuma zakin Allah. Amma wata mata ta ba da kwangila wa wani bawa Habashi cewa ya kashe mata, wato ainihin abun nan, ya kashe mata Hamza, in ya kashe kawai shi kenan ya zama da shi, kuma ya zama ba abin da yake a yakin face fakon Hamza, ya zo da mashi ya kashe Hamza, ya kashe Sayyidina Hamza. Musulmi suka ji bakin ciki, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji bakin ciki, kamar yadda Hasan bin Sabi yake cewa abun nan a fata abun nan me bai tutukan nema. Na'am. Me kace? Dinnan ba da ya haddace kullun ina karanta bai tutukan nan ba ku kire ba ku kire to. Bakat aini fa huqqa laha bukaha wa ma yughni al-bukaa wa la al-'awid ala asad al-ilahi ghadata qalu a hamzatu zaakum ar-rajul al-qatil usiba al-muslimuna bihi jami'an hunaka wa qad usiba bihi ar-rasul. Yace ido na yayi kuka, kuma ya cancanta ya kuka a ranar da aka ce an kashe zakin Allah. Asadul ilah shine zakin Allah. Yace musulmi sun ji bakin cikin wannan kisan, manzala ta sama shi ma ji bakin ciki, an yi ta kuka, an yi ta kuka ranar da aka ce ai an kashe Sayyidina Hamza, an kashe Sayyidina Hamza. To bayan an gama wannan yakin fa ana cikin wannan bakin cikin, abin da ya sa da kawo wannan kisa, ana zaune ana cikin damuwa, sai Abu Sufyan ya zo. Lokacin shi ne jagoran yaƙi, yana sarkin Makka, bai musulunta ba. Sai ya zo inda manzon sama yake da Abubakar da Umar, sai ya zo yana cewa afikum Muhammad, afikum Muhammad, akwai Muhammadu a cikinku? Domin an yi ta yaɗa cewa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen yaƙi. Har ma wasu suna cewa to an kashe manzon Allah, me za a je a yi? Jikinsu ya yi sanyi. Irin su Annabi bin Nadir suna cewa to an kashe manzo Allah, sai ku zauna, umu na mutu alama mata alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ku tashi mu je mu mutu akan abinda manzo Allah ya mutu. Yace wallahi ina jin kashin aljanna a bayan dutsen gudu. Kuma haka yaje aka kashe shi, aka yi masa kimiya, bayan ya kakkashe kafure ya mutu barna, kuma aka kashe shi sara da suka wuri 80 aka samu da wani abu a jikinsa. Yar uwarsa ne ta gane shi da me, da in yatsunsa haka saboda sara da suka. To sai zai na cewa akwai Muhammadu a cikinku, saboda a zatonsa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine manzon Allah ya ce kar ku bashi amsa. Ya sake cewa afikum Abubakar, sai kar a bashi amsa shiru. Afikum Umar, Umar bin Khattab kenan, manzon Allah ya ce kar a bashi amsa, ya ji shiru. Sai ya ce to wayannan an gama da su, ha ulai kad kufitumuhu, wayannan kan an gama muku da su. Kaga murna kenan, idan aka kashe manzo Allah, aka kashe Abubakar da Umar, ai shikenan waye rike kuma? Su ne addini. To da ya faɗi haka, sai na Umar sai ya kasa hakuri, yace ƙarya kake makiyin Allah. Faqad abqallahu ma yasuka, Allah ya wanzar da waɗanda za su bata maka rai, duk waɗanda ka ji safan nan suna nan suna rayu, suna nan suna rayu, ba su mutu ba. To sai Abu Sufyan sai yace yawmu biyawmi badri, a sai yace ilu hubal, wai hubal ya daukaka, hubal ne, gunkin hubal ne ya ba su nasara. Sai manzo Allah sai yace ku bace amsa, kar ku bace a nan. Suka ce wani amsa za mu bayar? Ku ce Allahu a'la wa ajal, Allahu a'la wa ajal, Allah shi ne mafi daukaka, saboda haka mu kuma Allah ne namu. Sai suka ce, sake ce musu lanal uzza wa la uzza lakum, muna da gunkin uzza kuma kuma ba ku da uzza, wato uzza ne ya taimake su kenan, suka ji wa musulmi rauni a yakin Uhud. Sai manzo Allah ya ce ku bashi amsa, sai suka ce me za mu gaya masa? To ku ce Allahu maulana wa la maula lakum, Allah shi ne majibincinmu, shi ne maulanmu, ko kuma ba ku da maula. Shi ne Allah ya ce fa in tahu fa inna Allah fa in wa in tawallaw fa alamu anna Allah maulakum, Allah shi ne majibincinku, shi ne maulanku, ni'mat maula wa ni'mat nasir. Sai ce ku ce masa Allahu maulana wa la maula lakum, Allah shi ne majibincinmu, shi ne maulanmu, ko kuma ba ku da majibinci. Saboda Allah ta'ala yana jibintan al'amuran mu'minai ne kawai. Zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum, shikenan sai yace yawmu biyawmi badrin wal harbu sijah, mun rama abinda kuka mana a yakin Badar, dama yaki haka yake kewayawa yake, yawmu zakum wa yawmu alaykum, yau ku ci nasara gobe a ci nasara akan ku. To sai Sayyidina Umar yace ƙarya kake yi, laysa sawa'an qatalana fi jannati wa qatalakum fi nar, ba daidai bane wa'inda mu aka kashe mana aljanna za su tafi ko kuma wanda aka kashe muku wutar jahannama za su tafi. To da kaga kun kashe 70 a nan Uhud, amma bai daidai da 70 da muka kashe muku a Badar ba, don naku da muka kashe musu mun tura su wutar jahannama ne, wuta za su tafi, mu kuma da muka kashe mana kun tura su aljanna ne, aljanna za su tafi. Saboda haka ba daidai ba ne, kar ku ce wai kun rama abin da muka yi muku a yakin Badar ba, ku rama ba don ba ku isa ku je ku samo su a cikin wutar jahannama ba, mu kuma namu aljanna za su tafi. Muhallin shahid a nan shi ne Allahu maulana wala maula lakum, da aka taɓa tauhidi aka ce ilu hubal hubal ya ɗaukaka, manzo Allah ya ce ku bashi amsa, aka nuna girman Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan jihincin al'amarin musulmi, matuƙar musulmi sun riƙe addinin Allah, sun riƙe tsarin manzo Allah ta sama, wallahi izzan tana nan har duniya ta tashi. Ai matsalan da aka samu a Uhudu, an saba umarnin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, ga yanda yake ai sai aka saba ba ai ba, su kuma ijtihadi suka yi, suna ganin ai dai tunda an riga an gama yaki a je a kwashe ganima, a sai akwai wasu a bayan su alabi. Manzon Allah ya san haka za ta faru, yace amma kar su bari su kare wannan bangare, in sun ga kafirai su musu ruwan kibiya, amma ba su yi ba, shikenan aka samu wannan matsala. To Allah ta'ala yana nan yayi alƙawari zai taimaki mu'minai, amma idan suka taimaki addinin su suka riko da addinin su suka rike addinin Allah, sai Allah ta'ala ya ce
wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.
وبنجي تعالى واعلموا قصدي annama ghanimtum, cewa duk ganiman da kuka samo a wajen yaki, min shay'in na kowane abu, fa anna lillahi khumsahu, Allah yana da kashi ɗaya cikin biyar ɗin ganima, walil rasuli da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, walizil qurba da ma abota kusanci, dangin manzo Allah ta sama suna da rabo a cikin kashi ɗaya cikin biyar, wal yatama da marayu masu rauni waɗanda iyayensu suka mutu, wal masakini da kuma miskinai wanda ba su da shi suna da rabo a cikin kashi ɗaya cikin biyar, wabni sabili da kuma ɗan tafarki wanda ya yi tafiya buzurinsa ya ƙare ko da bai je yaƙin ba yana da rabo a cikin kashi ɗaya cikin biyar, in kuntum amantum billahi, in dai kun yi imani da Allah to ku yarda da wannan hukunci, wa ma anzalna ala abdina, kuma kun yi imani da abin da muka saukar wa bawanmu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani, yawm al-furqani ranar rarrabe ƙarya da gaskiya shine ranar yakin Badar, yawm al-taqajjamani ranar da jama'u guda biyu suka hadu suka gwabza yaki sune jama'an musulmi da jama'an kafirai, wallahu ala kulli shay'in qadir, Allah mai iko ne akan komai, ya bada nasara wa wato ainihin mu'mine tare da cewa ƴan kaɗan ne kafirai kuma suna da yawa. Ubangiji ta'ala anan yana faɗan yadda za a riba ganima, yace ku sani cewa gani duk abin da kuka samu na ganima na wani abu to za a kasa shi kashi biyar ne, kashi ɗaya wannan na Allah ne, wato Allah yana da rabo a ciki, manzo Allah kuma yana da rabo a ciki da sauran waɗanda aka lissafa, kashi hudu kuma na mayaka ne waɗanda suka yaƙi suka ci ganima, to za a riba musu wannan kaso guda hudu, wanda ya je da ƙafa yana za a riba a bashi kashi ɗaya, wanda kuma ya je da doki ya yaƙi za a ba shi kashi biyu, kashi uku kai, kashi biyu na dokinsa kashi ɗaya nasa, haka za a riba ganima, kenan za a ba shi kashi uku. Wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai ne aka halatta wa ya ci ganima a cikin annabawa, kamar yadda yake cewa uritu khamsan lam yudahunna nabiyyun qabli, an bani abubuwa guda biyar babu wani annabi da aka ba wannan abubuwan sai ni, daga ciki wa uhilla li alghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli, an halatta mini cin ganima in an yi yaki, amma kafina babu wanda aka halatta cin ganima, sai dai a tara ganiman a zo a bunka mata wuta, in mutan ya ci ganiman yaki ya yi kyau an karba, in bata ci ganima ba to yakin ma akwai matsala, dole ai bincike a gyara, to amma manzo sallallahu alaihi wasallam shi an bashi dama zai iya cin ganiman da shi da sahabbansa, kuma an samu arziki dewa da sawabin yakan kafuri, to sai manzo sai ubangiji ta'ala ya ce an kasa gani, za a kasa ganiman nan kashi shida, kashi biyar afwa, kashi daya na wanda muka lissafa a ayan nan ne dan sake maimaitawa, kashi hudu kuma na mayaka wanda suka je suka yi yaki, kuma in ka je yakin ko baka yi yakin ba baka bugi kowa ba za a riba ganiman da kai a cikin kashi hudun nan za a riba da kai, amma wannan kashi daya cikin biyar na baitul mali ne, za a duba bukatan mutane da abubuwa da za a musu wanda za su samu na more rayuwa da abubuwa na lalura a cikin kashi daya cikin nawa, cikin guda biyar, to da aka zo sai aka fara da cewa lillahi, wato anna lillahi khumsa, wa Allah yana da kashi a cikin, yana da rubu a cikin kashi biyar, shine zahirin ayan, wato a cikin kashi daya cikin biyar din nan Allah yana da rubu a cikin, manzon Allah yana da shi miskine da sauransu, to sai malamai suka yi sabani me ake nufi da cewa Allah ta'ala yana da rubu a ciki, Allah yana cin ganima ne, ba cin ganima, so su malamai suka ce eh duk da haka dai a kashi biyar din za a kasawa Allah ribonsa, idan an kasa ribon Allah sai a dauka sai a je a kai wa Kaaba, za a je a yi wa dakin Kaaba hidima da kashi daya cikin kashi biyar din nan na wanda aka riba, wato da miskine da manzala ta suma da sauran mutane, za a je a yi hidiman Kaaba da shi, wannan saboda an samu wani hadisi dha'ifi wanda bai inganta ba da ya faɗi haka, ya sa suka ce za a riba a bawa Allah amma na Allah za a kai shi dakin Kaaba, wasu malamai suka ce an ambaci sunan Allah subhanahu wataala tabarrukan ne kawai domin neman albarka, ma'ana duk wanda za a ba wannan an ba su ne saboda Allah da na manzon Allah da na danginsa da na miskinai da na marayu da sauransu, dukkaninsa shi ne na Allah ɗin, kuma sahudin kashi ɗaya cikin biyar ɗin to na Allah ne, ma'ana manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi yadda ya ga dama da shi, ya riba shi yadda ya ga dama, ya yi aikin baitul mali da shi yadda ya ga dama, wannan na Allah ne, ba na mayaka ba ne, shi ne abin da ake nufi, amma ba a ɗau wani fuskaso daga ciki a je a kaiwa ɗakin Kaaba a ce za a mata hidima ba, sannan aka ce walil rasuli za a ba manzo Allah ta sama, wannan haka ne, idan aka riba biyar wannan cikin wannan kashi ɗayan ake ba manzo Allah ta sama abin da zai ci na shekara, sai a ware masa abincinsa na shekara, amma ku sani cewa kafin shekarar ta ƙare manzo Allah ta sama ya ribar da wannan abinci, duk wanda ya zo ya tambaye shi yana da matsala sai ya bashi, kowa yana da bashi har abincinsa ya ƙare gaba ɗaya, har ai kwana uku ba a jefa abinci gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, sai dibino kawai ake ci, kamar yadda Aisha radhiyallahu anha ta faɗa, dibino kawai da ruwa kwana uku, za a yi wata ba a ci abinci mai kyau ba, kawai wata biyu ma ba a ɗora tukunya an ci abinci mai kyau ba, sai dai kame-kame za a ɗan samu ɗan nono a sha, sannan a samu ɗan dibino a ci da makamancin wannan, duk ya duk abin da ke wurinsa ya bayar, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake, amma dai ana ware masa nasa ribon, shi kuma ribon kuma sai ya dinga ba wa talakawa, sannan a cikin wannan kason za a ware wa zil qurba, ma'abota kusanci su ne dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su ne banu hashim da banu muttalib, wannan danginsa ne, a ciki su ma za a taimaka musu da wanda ya je yaƙi da wanda bai je yaƙi ba, saboda hidimta wa dangin manzon Allah ta sama kamar hidimta masa ne, son dangin manzon Allah sama wajibi ne, alamu ne na cikin imani, shi yasa ubangiji ta'ala ya ce qul la as'alukum alayhi ajran illa almawaddata fil qurba, ni fa karantar da ku da nake yi da kiran ku zuwa ga addinin musulunci da koya muku addini, ba na neman ku biya ni, abin da nake so kawai ku so iyalan gidana, ku so yan uwana, duk wanda ya so yan uwanka ai masoyinka ne, in mutum ba ya son ka bare so yan uwanka ba, haka mafi yawan malamai suka fassara wannan aya, wasu sarahi suka ce ba na neman ku ba ni wani lada, ku so ibada kawai, ku zama masu ibada, to saboda haka manzo sama da yazo barin duniya yayi wasiyi cewa a kula da iyalansa, a kula da ahli baiti, uzakirukumullah fi ahli baiti, uzakirukumullah fi ahli baiti, uzakirukumullah fi ahli baiti,
ina hada ku da Allah, ina tunatar da ku Allah ku kiyaye haƙƙin ƴan uwana, ku kiyaye haƙƙin ƴan uwana, haka manzo kuma ya dinga fada. To kuma suna da haƙƙi da za a ba su. Shi yasa sayyidina Umar yana da wani abu da yake cewa masa iqta, wato cikin dubaitul mali ana ware dukiyar da ake ba mutane kyauta ba tare da su wani aiki ba, amma yanzu yana fifita iyalan gidan manzo Allah ta sama da matansa, suna su rabon daban ne saboda kusancin su da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To saboda haka iyalan gidan manzo Allah, ƴan uwansa su ma ana ba su wato ainihin a ciki. Sannan kuma sai aka ce wa me waliya tama da marayu, ya tama jam'u yatimin ne, yatimun al-yatimu, maraya shine man mata abuhu qabla al-bulu, wato wanda babansa ya rasu kafin ya balaga shi ake cewa maraya. Kenan in bayan ya balaga babansa ya rasu, shi ba maraya bane, ba abin tausayi bane, zai nema a nuna masa hanyar gona, a nuna masa hanyar kasuwa da hanyoyi na sana'a. Amma yaron da bai balaga ba, dama babansa ne yake kawo abinci a ciki, shi yake masa sutura, wannan abin tausayi ne, shi ake cewa maraya. Kuma idan da uwarsa ne ta rasu, babansa yana raye, ba a ce masa maraya, saboda ai baba dama shi ne mai fitowa ya nemo ya masa. Amma in duka biyu suka rasu uwa da uba, to ya zama baƙin maraya ma kenan, maraya abin tausayi kenan. To wannan abin tausayi ne a cikin al'umma, shi yasa manzo Allah ya ce a shafa kan maraya, yana ƙara imani, yana tausasa zuciya. Wani zai ce ya Rasulullah, zuciya na ta ƙeƙashe ta yi sauri, ya ce imtara ta yatimi, ka shafa kan maraya, ka nuna kana jin tausayinsa, sai ka ji zuciyarka ta yi taushi, a sa maka tausayi a cikin zuciyarka. Kuma ya ce ana wa kafirin da yatimi fi jannati hakaza, ni da mai renon maraya a janna haka muke, ya nuna zobar yatsarsa da yatsar nuni, ma'ana tazaranmu ba yawa a janna. Wani hadisin ana wa kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ka hataini fil janna, ni da mai renon maraya naka ko na waninsa haka muke aljanna kusa kusa. Wanne ne maraya naka? Shine dan uwanka. Maraya ko dan uwanka ne ko dan babanka ne ka rene shi, ko dan uwanka ko kaninka, zaka samu lada da darajar da ake samu na marayu. Balanta na ce ba dangin iya ba na baba, kai ko uwarsa ne ta rene shi, ai sunanka maraya, ko uwarsa ne take kula da shi, za a ba ta ladan ta taimaki maraya, kuma za ta zama kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aljanna. Saboda haka maraya abun tausayi, babu abinci, babu sutura, babu makaranta, kai babu tarbiya ma galibi, in ba wasu ne suka ɗauki ɗawainiyarsa ba, tarbiya ma ba zai samu ba, tarbiyarsa za ta lalace. Yasa ne yace laysa al-yatimu alladhi qad mata waliduhu innal yatima yatimu al-ilmi wal-adab, maraya ba shine wanda ya rasa babansa ba, ba shine maraya abun tausayi ba, abun tausayi wanda ya rasa ilimi da tarbiya. Ba ilimin addini, babu tarbiya, to shine maraya abun tausayi. To maraya ma yana da wannan matsala ne, idan Allah ya sa kana da hali, ka jibinci maraya abincinsa, cinsa da shansa da suturarsa da makarantarsa da tarbiyarsa, to wannan ba karamin lada za ka samu a wajen Allah ta'ala. Kuma Allah ta'ala zai tausaya wa bayanka, zai tausaya wa ƴaƴanka, ko da bayan rayuwanka za a samu wanda zai kula da su, ko da ka bar yara ƙanana. Don komin arzikinka in baka samu kula da ƴaƴanka da makarantarsu da tarbiyarsu ba, to za su tarwatse, za su zama abin tausayi a cikin al'umma. Amma in ka jibinci ƴaƴan wani, kai ma Ubangiji ta'ala sai ya jibinci ƴaƴanka. Saboda haka Ubangiji subhanahu wata'ala yace za a bawa marayu, wal masakin da miskinai, to kaga fakirai ma sun shiga anan. Don da miskini da fakiri abu ɗaya ne, duk mabukata ne, amma in sun haɗu a wuri ɗaya ana bambanta su, sai a ce fakiri ne ya fi bukata ko miskini ne ya fi bukata. Amma duk inda aka ambaci fakirai ba a ambaci miskinai ba, miskinai sun shiga. Inda aka ambaci miskinai ba a fahimci fakirai ba, to fakirai sun shiga. Saboda haka anan da aka ce wal masakin da fakirai da miskinin, da wanda bai da shi kwata kwata shine miskini, ko kuma shine fakiri, da wanda yake da shi amma abun bai zai ishe shi ba, hannu baka hannu ƙwarya, ko kame kame rayuwa da yan dabaru dabaru, duka sunansa fakiri. To da haka shi ma ana bashi a cikin wannan dukiyar sa na wabi sabili, da kuma dan tafarki shine wanda mawadaci ne a garin su, amma ya je wani gari a halin tafiya, guzurinsa ya ƙare. To wannan ana bashi zakka, ana bashi cikin ganima humus, ko da bai je jihadin ba, saboda a taimaka masa, musamman a zamanin da in ka tafi guzurinka ya kare, ba wanda ya sanka a can, ba dama kai waya ka ce a kawo masa kuɗi ko a tura maka akawuntinka, duk babu wannan. Amma yanzu rayuwa ta yi sauƙi, kana tare da akawuntinka a wayarka ma, za ka yi transfer, za ka waya a tura maka kuɗi ka je ka yi transfer. Dafa idan mutum ya je tasha guzurinsa ya kare, ba sai dai ya kama roƙo, don Allah a taimaka mini a ɗauke ni a yi waye, kuma kana da arziki a gida, ko ka roƙi direban, don Allah in mun je zan baka, wani ya yadda wani bai zai yadda ba, amma yanzu abubuwa duk an samu wato an yi saukin su Allah ta'ala ya samu dadi to kaga duka wayannan ana barwa ne fi sabilillahi saboda Allah sai a ware wannan kuma a dukiyanka ka dinga warewa ga na bukatunka da iyalenka ga wanda ka ware shi kuma don miskinai domin talakawa domin marayu da sauransu musamman wanda Allah ya korewa suna da hanyoyin samun kuɗi kala-kala sai ka ware wani bangare riban da zai fito ta wannan bangare zan yi taimako fi sabilillahi da shi zan taimaka wa ɗaliban ilimi zan taimaka wa marayu zan taimaka wa miskinai zan taimaka wa ƴan uwa da makwabta shikenan kuwa ba zai hana ka komai walwala na rayuwanka ba sai ka ware wannan ai mun ba da kisan wani mutum da wato ainihin hadiri ya dauro sai wani je ana gaya wa hadirin ka je ka shayar da gonan wane shikenan sai ya dinga bin hadirin nan sai ga hadirin nan ya tsallaka ya jayi ruwa a gonan wani sai je ya samu wannan mutumin a gonan sai ce ni kam na ji fa ana cewa a shayar da gonan wane sai na ga gonanka ne kuma sunan irin sunanka ne don ya tambayi sunansa yace ya aka yi ka samu wannan daraja yace to wallahi ni dai ban sani ba amma yanda nake yi in nayi noma ina kasawa uku ne kashi daya zan ware abincin iyalaina bukata na ni da iyalaina kashi daya kuma zan ajiye shi domin noman baki kashi daya kuma zan bada shi fi sabilillahi wa miskinai yace shi aka yake yi sai yace to wannan ne shi yasa aka ce hadirin nan yazo ya ruwa a iya gonan to me zai hana a riban da kake ci ka ware wani abu wanda zaka dinga bayarwa fi sabilillahi sai Allah ya kara albarka a cikin dukiyarka to ubangiji ta'ala yake wannan kashi ne cikin biyar na wa'annan mutane sai yace in kuntum amantu billahi in kun yi imani da Allah haka za ku riba ganima wama anzalna ala abdina wa tuqata abinda muka saukar wa bawan ranar riba gardama shine ranar da aka saukar da ranar da aka yakin badar domin an rarrabe ƙarya da gaskiya musulmi sun ci galba akan me akan kafurai sun ci galba akan kafurai sun gane cewa gaskiya ne musulunci sai da mutun ya ki daga gangan amma ba wa bai gane ba yasa aka ambaci ranar yakin badar yawmul furqani ranar rabe tsakanin ƙarya da gaskiya ranar rabe ne ranar da Allah ya daukaka addinin musulunci to alqurani shi ma ana ambaton sa alfurqan saboda me yana rarrabe ƙarya da gaskiya tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamin nazira albarkatun Allah sun yawaita wanda ya saukar da alfurqan mai rarrabe ƙarya da gaskiya ga bawansa manzon Allah ta sama shine alqurani to da haka shi ma yakin badar yayi wannan aikin ya rarrabe tsakanin wato ƙarya da gaskiya yakin badar babban yaki ne shine wanda manzon Allah ya fara zuwa kuma aka samu wato nasara akai sannan sai aka ce yawmal taqajjamani ranar da jama'u biyu suka hadu su ne jama'an musulmi da kuma jama'an kafirai rundunan Allah da rundunan shaitan aka je aka gwabza aka ci galba akan rundunan shaitan shaitan din da su zuka su je su yaki a ƙarshe aka zo aka ci galba akan sa wanda shi ma Allah zai ba mu labari sa gaba saboda haka an zo an hadu a wajen kuma yaki yayi wa musulmi kyau yanda ake bukata saboda haka musulmi sun ci nasara tare da cewa ba su da makamai ba su da yawa su 300 da wani abu kafurai 1000 da makamansu da shirinsu da komai ubangiji subhanahu wataala ya ba musulmi wato ainihin nasara a kansu sannan wannan ayan tana nuna cewa a cikin wata ramadana aka fara saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani domin an ce wama anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqajjama in kun yi imani da abinda muka saukar wa bawanmu na alqur'ani ranan da aka yaki badar shi ko yaki badar an yi shi a cikin wata ramadana a wata ramadan aka yaki badan kenan qur'ani ya sauka daga lawil mahfuz zuwa baitul izza a wata ramadan shine ma'anar sha ramadan allazi unzila fil qur'an sannan qur'ani ya fara saukar wa manzala sallallahu an fara masa wahayin sa a cikin watan ramadan shi yasa watan ramadan ya zama watan alqur'ani a karanta shi a yi tafsirin sa a fahimce shi kuma a yi aiki da shi a yi sallar tarawih da shi da sallar tahajjud da shi a dinga karanta shi ko da yaushe mutane na alqur'ani domin a wannan watan aka saukar da wato ainihin alqur'ani Allah ta'ala ce wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai ba abin da yake gagaran sa duk abin da kuka sa a gaba ku nema a wajen Allah ta'ala Allah yana da iko zai iya muku babu abin da yake gagaran sa ubangiji ta'ala ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh